إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan da yake gode godiya sun tabbata ga Allah magwayi madaukaki sabidaccen sarki wanda ya sake mana arzikin halara wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin kitabul tauhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid littafi wallafar imam ahli sunnati wal jama'ati al-sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Sulaiman at-Tamimi alayhi rahmatullah karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na tunawa da malamin mu na sunna Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare Allah ta'ala ya jikansa da rahama masallacin da yake nan bakin tashar Yankari a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 15 ga watan Safar 1448 wanda kuma ya dace da 30 ga watan 7 miladiya shekara 2026 muna karatu a cikin babin da yake karantar da mu kafircin tsafi babu maja'atu sihir babin da yake bayanin hukuncin tsafi cewa kafirci ne karkashin wannan babi mun yi karatu akan me ake nufi da tsafi a harshen Larabawa da kuma a manufa ta shari'a sannan kuma muka karanta aya ta farko da malam ya kawo a cikin wannan babi wala kad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq aya ta 102 cikin sura ta 2 suratul baqara wannan aya mun bi ta daga farkon ta a gurguje yadda za a tsinkayi mahallin shahid da malam ya ambata a cikin wannan babi don haka kai tsaye zamu ci gaba da fadin malam وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت da fadin Allah madaukakin sarki yu'minuna bil jibti wat taghut wannan ayar ita ma mun karanta ta a wani babi da ya gabata aya ta 51 cikin suratul nisa'i yayin fadin Allah madaukakin sarki alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا الله madaukakin sarki yace baka gaba wadanda aka ba su wani rabo suma na littattafan da Allah ya saukar yu'minuna bil jibti wat taghut amma duk da wannan rabon da aka ba su sai gashi suna imani da jibtu suna imani da taghutu ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا suna nuna kafirai suna cewa ai waɗannan sun fi mu neman kyakkyawan tafarki suna nuna kafirai suna cewa ai waɗannan sun fi masu cewa sun mu ne dinnan neman kyakkyawar hanya Allah ka sa mu shiga da imani to wannan ayar malam ya tsinkayi fadin Allah madaukakin sarki yu'minuna bil jibti wat taghut malam yayi amfani da wannan aya cikin babin da ya gabata a gabar ayar ta karshe wayaquluna haula ya ahda min alladhina amanu sabila wayaquluna lil ladina kafaru haula ya ahda min alladhina amanu sabila wannan shine mahalli shahid na babin da ya gabata cikin ayar yanzu kuma yu'minuna bil jibti wat taghut shine mahallu shahid na wannan babin da muke ciki duk kuma cikin aya daya malam yace wa qala umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu yace aljibtu as-sihru wat-tagutu ash-shaytan. Umar ibn Khattab ya fassara me ake nufi da aljibtu a cikin wannan ayar da kuma at-tagutu. Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yu'minuna bil-jibti wat-tagut. Baka ga baka gaba baka gaba waɗanda aka ba su wani rabo na littafi daga littafin da Allah ya saukar suna imani da aljibt. Umar ibn Khattab yace aljibtu as-sihr tsafi, kenan suna imani, baka gaba suna imani da tsafi, suna imani da bokaye da bokanci. Imani kuma a wannan ma'anar tana nufin gaskatawa, suna gaskata bokanci, suna gaskata bokaye. Wat-tagut ash-shaytan, kuma dan Khattab yace tagut kuma shine shaytan, kenan suna gaskata bokaye kuma suna gaskata shaytan. Malam yace wa qala Jabir, Jabir dan Abdullahi radiyallahu ta'ala anhu yace at-tawagitu kuhanun kana yanzilu alaihim ash-shaytanu fi kulli hayyin wahidun. Jabir yace at-tawagitu kuhanun, dagutai bokaye ne. Kana yanzilu alaihim ash-shaytanu, shaytan ya kasance yana sauka musu. Fi kulli hayyin wahidin, a kowace anguwa ko kowace kabila ba a rasa koda mutum ɗaya. Wannan malam yana ishara ne zuwa ga abin da riwayar Ibn Abi Hatim da ya rawaito daga Wahab ibn Munabbih yace sa'altu Jabir ibn Abdullah, yace na tambayi Jabir dan Abdullahi anit tawagit, dangane da tagutai, menene tagutai? Allati kanu yatahakamuna ilaiha, na tambaye shi dangane da tagutai da a jahiliya sukan je su kai hukunci wajensu, suna neman warware husuma ko warware wata damuwa a wajensu. Faqala, sai yace inna fi juhaina tawahidan, a juhaina akwai irin wannan guda daya. Wa fi aslama wahidan, a aslam wato kabila aslam su ma suna da guda daya. Wa fi hilalin wahidan, kabila hilal su ma suna da guda daya. Wa fi kulli hayyin wahidan, a kowace kabila akwai guda daya. Wa hum qurhanu, bokaye ne. Kanat tanzilu alaihim shayatin, shaytanu suke sauka musu, suke bautatar da su, su kuma suke biya musu bukata. To a wannan asari da aka rawaito daga Jabir dan Abdullahi, shi ma yana fassara mana cewa daga cikin ma'ana ta tagutu akwai bokaye, daga cikin ma'ana ta tagutu akwai bokaye. Nan ba yana nufin cewa ma'anar tagutu shine boka ba, kamar yadda zahirin nassin yake nunawa. At-tawagitu qur'anu, zahirin sai nuna cewa tagutu ko tagutai bokaye ne, sai ka ɗauka cewa fassarar tagutu ne yake nufi da cewa bokaye. Alhalin ba abin da ake nufi yake ne, abin da ake nufi shine daga cikin tagutai akwai bokaye, ko bokaye suna daga cikin tagutai. Domin tagutu a ma'ana da tafi shahara wajen ahlus sunnati wal jama'a, tagutu shine dukkan abin da ake bautawa wanda ba Allah ba. Duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba shine tagutu, idan mai rai ne mai hankali ya yarda da a yi masa wannan bautar. Wa ala ra'sihim shaytan, shugabansu, jagoransu shine shaytan, shine shaytan. Amma duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba yana cin sunan tagutu. To su ma bokaye ta wannan fiskar sun shiga cikin ma'anar tagutu. domin suma ba alloli bane amma ana bauta musu, ba alloli bane amma ana bauta musu. Saboda mun karanta a satin da ya gabata cewa shi boka ba zai samu abin da yake so wajen aljanu ba sai ya bauta musu. To sannan kuma shi ma mai zuwa wajen boka ba zai san bukatarsa a wajen boka ba sai ya bauta wani Allah. Da haka ta wannan fiskar boka ya zama ɗagutu, kamar yadda aljanin da boka yake bautawa su ma ɗagutu. To da zaran an fita daga hanyar bautar Allah shi kadai, to an shiga tafarkin ɗagutu, ko da kuwa ya zama hawan hawa, an shiga tafarkin ɗagutu. Shi yasa Allah ta'ala don ya gwada maka cikar imani bai yiwuwa, kai imani kansa mafararsa ba ta yiwuwa, dole sai mutum ya yi wasi ya yi bara'a daga ɗagutu. Wa man yakfur bi ṭāghūti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwati l-wuthqa. Allah ta'ala ya ce duk wanda ya kafirce wa ɗagutu, wa yu'min billahi, ya yi imani da Allah. Ka duba wata hikima ilahiyya a nan. Shin imani da Allah maɗaukakin sarki ko kafircewa ɗagutu, wanne ne asali manufa a cikin wannan karatu? Asali manufa shi ne imani da Allah. Amma sai aka fara da kafircewa ɗagutu kafin a ambaci imani da Allah, domin kasancewa duk wanda bai yaƙi ɗagutu ba, to ba zai yi wuyan imani da Allah ba. Kamar wani ƙaure ne na shiga zuwa ga imani da Allah, shi yasa aka fara da shi. Kamar wani labule ne da sai ka yaye shi kafin ka tadda imani da Allah. Kafircewa ɗagutu awwalan kafin imani da Allah thaniya. Idan ba a kafircewa ɗagutu ba, to imani da Allah ba zai amfana ba. Kamar kwano ne da aka ci abinci a cikinsa tun jiya da daddare, da busasshen miya a ciki, ko kuma da busasshen tuwo a ciki, ko kofin da aka sha kunu tun shekaran jiya da tsattsaman kunu a ciki, busasshen kunu, yanzu sai ka bukaci ka sha wani kunu, ko sai ka bukaci a zuba maka wani tuwon, ko a zuba maka wata miya. Shin akan wannan miyar za a zuba wace ta kwanjiya, ko akan wannan busasshen tuwon za a kwatsa, ko akan wannan busasshen kunun da kuda ya bi za a kwatsa, ko ko za a wanke bayan an wanke an gyara sannan a zuba sabo? Ba ko shakka na biyu, ba wanda zai yarda a dora masa abin da zai amfana da shi akan kazanta, sai an kawar da kazanta sannan a sanya masa abin da zai amfana da shi. Wannan shi suke cewa at-tahliya qabla at-tahliya, shine a kwakkwabe, a zubar, a gyara, a ilkanta gabanin a sake zubawa. To shine farin Allah ta'ala, wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi, duk wanda ya kafirce wa ɗagutu, to yanzu tamkar wanda ya wanke kwanonsa. Wa yu'min billahi, yayi imani da Allah, tamkar wanda ya zuba abincinsa. Faqad istamsaka bil 'urwati l-wuthqa, to ya tsira da rayuwarsa da lafiyarsa. Don haka imani da Allah ba zai yiwu ba sai an kafirce wa ɗagutu. Shi kuma ɗagutu shine duk wani abin da ake bautawa wanda ba Allah ba, daga ciki har batun boka. To duk wanda bai haƙura da sha'anin boka da bokaye ba, duk wanda bai kafirce wa al'amarin boka da bokanci da bokaye ba, to imaninsa ba zai masa amfani ba, domin bai ɗaga labulan ba, bai ɗaga hijabin ba, balle ya tadda imani. Ta haka bokaye ɗagutai ne, shine abin da Jabir yake faɗa. Bokaye ɗagutai ne,
bai yi sabani da Umar dan Haddad da muka ambata a baya ya ce dagutu shine shedan ba ai gidan dagutu gida ne mai fadi idan an ce dagutu shine shedan ana nufin asalin jagora wanda ya rungumi al'amarin asalin dillali kawali wanda yake tallata harkar shine shedan sannan dukkan wani wanda zai kaucewa bautar Allah zuwa bautar wani Allah ko ya sa a kauce daga bautar Allah zuwa bautar wani Allah ko bautar kansa shi kansa duka wannan dangin dagutai ne don haka rumfar ko a ce ranar fallasar dagutai karkashin wannan lema ta zafi ta dagutai abubuwa ne barkatai masu yawa ciki shedan ala ra'sihim sannan su bokaye ma suna ciki sannan da waɗanda suka kira a bauta musu su ma suna ciki da abubuwan da aka bauta waɗanda ba masu rai ba su ma suna ciki da shedanu da aljanu su ma suna ciki shine shi Jabir dan Abdullahi da aka yi mashi fatawa sai yake ba da amsar da cewa ai wata masifa ce ma da ta samu kabilin Larabawa a wancan lokacin ta yanda kowace kabila tana da bokanta wadda take komawa zuwa gare shi wajen yin hukunci suna zuwa ga bokayensu don su musu hukunci karkashin wannan ne wasu malamai suke cewa wannan yana gwada maka kenan hatta hukunci da sabanin hukuncin Allah shi ma dagutu hukunci da sabanin hukuncin Allah ba zai yiwu mutane su yi imani ba sai sun yarda da hukuncin Allah shi ne hukunci shi kuma hukuncin Allah yana alqur'ani idan ba a samu alqur'ani ba yana hadisi idan ba a samu a hadisi ba to yana maganganun sahabbai idan ba a samu a maganganun sahabbai ba yana cikin ijtihadi shi kuma baya karewa ba za a ce idan ba a samu a ijtihadi ba shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Mu'adh dan Jabal zuwa Yaman yaje shi yayi da awaye alƙalanci sai yace amma idan ka je da me za ka yi hukunci sai yace da littafin Allah sai yace to idan baka samu a littafin Allah ba sai yace zan duba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace idan baka samu a sunna ba fa sai yace zan yi ijtihadi ba zan yi ƙasa a gwiwa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dafa kirjinsa yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya datar da manzon Allah zuwa ga abin da zai sa manzon Allah ya nutsu don haka shi ijtihadi baya karewa to idan alƙali abin da zai hukunci da shi bai samu alqur'ani ba bai samu a sunna ba to ya duba ka'idoji da usul na shari'ar musulunci ya gina hukuncin akai bai saba wa Allah ba idan yayi kusuri zai samu lada idan ya dace zai samu lada biyu jama'a an gane amma da gangan ai hukuncin da ya saba wa abin da alqur'ani ya ce da gangan ai hukuncin da ya saba wa abin da sunna ta ce da gangan ai hukuncin da ya saba wa qawaid da usul na addinin musulunci to shi kansa hukuncin dagutu masu yin sa dagutai ne masu aiwatar da shi dagutai ne masu zuwa wajen ai musu hukuncin dagutai ne shine yu'minuna bil jibti wa tagut Allah ta'ala yana cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum Allah ubangiji ya ja hankalin mu'minai ya kuma rage rantsuwa yayin rantsuwa da zatin sa mai daraja da daukaka yace na rantse da ubangijinka ba za su yi imani ba hatta yuhaqqimuka har sai sun ka maka hukunci fi ma shajara bainahu cikin abin da yau kana tsakanin su na rashin jituwa ba za su yi imani ba Allah ya rantsuwa yace ba za su yi imani ba sai sun ka maka hukuncin rigimar da ke tsakanin su idan suka dau rigimar su suka kauce maka ba sa son kai musu hukunci to ba su yi imani ba thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan idan kai musu hukuncin ba za su ji wata damuwa a ransu na hukuncin ba cewa bai yi ba bai musu ba ba za su ji wannan ba wa yusallimu taslima kuma za su tashi suna maka godiya sun miƙa wuya za su aiwatar da abin da kace sun kai hukunci ransu bai so su ba sannan abin da kace a yi haka za a je a yi to wannan shi yake gwada sun yi imani amma duk masu kaucewa ba sa son zuwa wajen ka hukunci to sun tafi zuwa ga dagutu ba za su yi imani ba kun ga ta nan ma dagutu ya mutu to shi yasa a wannan asali na Jabir kun ji da shi Wahab ibn Munabbih yace sa'altu Jabir ibn Abdullah na tambayi Jabir dan Abdullah ani tawagit allati kanu yatahakamuna ilaiha dangane da tagutan nan da larabawa suke zuwa wajen su suna kai musu hukunci to a wannan fahimtar yana gwada maka cewa kenan waɗancan da ake zuwa ake kai musu hukunci dagutai ne kuma su ma bokaye shi ma mai zuwa wajen boka ai shi ma neman hukunci yake zuwa wajen boka ai sau da yawa masu zuwa wajen boka ba jinya take kai su wajen boka ba sau da yawa masu zuwa wajen boka wata bukata ce suke zuwa a biya musu ba sai jinya ba wani sharri ne suke son a kulla musu sai su je sai a kulla musu to dagutanci ne malam ya kuma kawo hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wa arda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات wannan hadisi malam ya kawo shi daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ishtanibu sab'al mubiqat kuni sanci ababen nan guda bakwai al mubiqat ay al muhlikat masu halakarwa kuni sanci abubuwan nan guda bakwai masu hallakarwa kalu suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah wa ma hunna su meye da meye abubuwa masu hallakarwa wato mu fahimta a shari'ar musulunci ba iya karatun lada ake ba ba iya karatun falala ake ba akwai wasu da Allah ya jarrabe su da su sun fi gane a gaya musu aikin lada sun fi gane a gaya musu aikin falala ba su cika mai da hankali a gaya musu wato ayyuka waɗanda suke sharri a gare su ba ba su cika damuwa da a gaya musu abubuwa masu hallakarwa ba. Alhalin mutum ba zai gushe ba, yana aikata neman lada, yana aikata falala, ya jahilci sharri, ba zai gushe ba cikin sharri, akwai mai lanko mai ladan da falalar daga cikin sharri. Shi yasa yadda aka yi maka dama, ai sai aka yi maka abu. Don haka lokacin da kake karatun neman lada, kake karatun neman falala, ko kake aiki na neman lada ko neman falala, a daidai wannan lokacin kar ka manta karatun sharri, kar ka manta gujewa sharri, domin kar wannan sharrin ya gurgunta maka wancan ladan da kake fafutukar nema. To akwai ƴan neman falala, koyaushe ba su da aiki sai neman falala. Wasu za su dinga buga waya su ce menene falalar kaza, dan Allah a gaya musu falalar kaza. Falalar kaza suke so su sani. Akwai waɗanda za ka samu wani da ya sauka umara ya dinga buga waya na tambaya kenan, me falalar hawa dutsen Arfa, me falalar tawafi 7-7, me falalar abuna sallah a ƙarƙashin indararo, me falalar dafa rigar ɗakin Ka'aba, me falalar hawa kan dutsen Safa, me falalar. Wannan aikin da ka yi gaba ɗayansa, akwai wani sharri guda ɗaya da zai lankwame shi tas sosai, sosai kuwa. Shekaran jiya muka yi wani karatu a Bulugul Maram, a karatunmu na Teaching Hospital, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa maniftana kalban illa kalba saidin aw mashiyatin naqasa min ajrihi kulla yawmin qirabani. Duk wanda ya mallaki kare, ba karen farauta ba, ba karen gadin dabbobi ba, to aladansa kullum yawma taqumu, kullum garin Allah ya waye, aladansa ana sintiman abin da ya kai kiraƙi biyu. Kiraƙi biyun nan kuma a wani hadisi da aka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam me ya kiraƙi, yace kiraƙi misalin dutsen Uhud. A wani hadisin yace kiraƙi guda biyu misalin manya-manyan duwatsu guda biyu. To kaga ko a nauyi ne, ko a girma ne, ai ka san can ba ƙarami ba ne, ko dutsen Shira nan aka ce, ai ka san harkar ba ƙarama ba ne, kuma kullum za a ɗauka ba fashi, kullum. To kaga wani abu wanda mutum bai san da shi ba, mutum bai san da shi ba, ya masa illa. Sharri ne bai san da shi ba, ya ɗauke shi gayu, ya je ya ɗauko ko ya je ya siyo, suna kwana gado ɗaya, suna cin abinci kwano ɗaya, bai sani ba. Amma Allah ba zai fasa ɗaukan hukunci ba, tunda inda a ce Allah maɗaukakin sarki zai kau da kai a kan irin wannan kuskuren. To da Jibrilu ya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana da ya je wajensa, ya tadda cikin gidan akwai kukuyo ba a san da shi ba, ya ki shiga kuma ba a san da shi ba, amma shi ya hana Jibrilu shiga gidan. To akwai waɗansu abubuwa waɗanda suke sharrinsu yana halaka ayyukan alheri, amma ba a damu ba. Kun ga a wani hadisi shahararre kun san shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi ta wajen wasu kabari guda biyu, sai ya ce waɗannan ana musu azaba, kuma abin da ya sa ake musu azabar ba wani al'amari ne mai girma ba a ganinku. Innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabiri. Yanzu haka ana musu azaba kuma ba wani al'amari ne mai girma ba a yanda kuke rayuwarku. amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima, daya daga cikin su yawo yake da annamimanci, yawo yake da annamimanci, shi yasa yanzu ake masa azaba a cikin kabari. Wa amma al-akharu, dayan kuma kana la yastanzihu min al-bawl, baya tsayawa ya tsantsane daga butsari. Ya kuke gani annamimanci, me aka dauki annamimanci yanzu? Annamimanci ai harka ce mai kawowa. Zaka samu manyan fiskoki ko masu kuɗi ko masu mulki ko ƴan siyasa, zaka samu wani lokacin wasu ba abin da suke son ji irin annamimanci, kuma ba wanda suka ɗauka masoyi kamar annaminsu, wanda zai rika zuwa yana kawo musu annamimanci, sai su ɗauke shi ne masoyinsu, shi ne yake zama da su zuciya ɗaya. Alhalin ba mai zuciya bi ka masa, kai hudu, duk wanda zai kawo maka annamimanci, in kana neman ruwa biyu, to ka samu ɗaya. Yaya aka yi ya samu labarin da yake gaya maka? Ai, mutumin kirki ba zai ma samu labarin da ake gaya maka, don da an fara zai tare. In ku ya ji a dolen dole, ba ya so ya ji ba, to zai suturta. Ƙwarai, wannan shi ne mutumin kirki. Ko dai ya hana, yana da ikon hanawa, ko ko in ba shi da ikon hanawa, ya suturta. Idan ya fita daga ɗayan biyun nan, ya zama mai kasa kunne ya ji, in ya jin kuma mai ɗauka ya kai, to in kana neman ruwa biyu, in kana neman munafiki, in kana neman arugungumi, in ji Bahaushe, to wannan shi ne. Ba wani masoyi, azzalimin ka ne. To kun ga annamimanci da yawa an ɗauke shi hanyar cin abinci, wasu sun ɗauke shi hanya ce ta soyayya, gashi nan yana jan azabar kabari. Shi kansa sha'anin fitsari, wasu ba su ɗauke shi a bakin komai ba, in mutum ya tsuguna ko ya tsaya a tsaye ya yi fitsari, da ya ji ya daina matsuwa da abin da yake matsuwa da shi, shikenan tsamaninsa ya gama, baya jira ya tabbatar da ya ɗige, ya gama tas, ya goge ko ya wanke. Haka na ga wani kwanan nan abin tausayi, yana tura wilbaro, abin tausayi, ya tsaya a bakin hanya ya kafa wilbaro, fitsari yake ji, ya zuge wandonsa, ya cire gabansa a kan hanya, ya tsallafa tsari, kuma yana fitsarin yana jin ya gama shi a mara, yana zuba bai gama ba, ya mayar da gabansa ya zuge ya tura baransa. To kaga in ka duba rayuwarsa, shi abin tausayi ne. Amma tare da haka, ga kuma irin halinsa. Kun ga hassada? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hassada tana cin kyawawan ayyuka, kamar yadda wuta take cin ice, yadda wuta take babbakar itatuwa, haka hasada take babbakar kyawawan ayyuka. To wani za ka gan shi mayan nafila ne, ko azumi ko sallah, mayan umara ne, mayan sadaka ne, mayan zuwa jana'iza ne da zuwa makabarta, mayan kaza ne, mayan kaza ne. Amma abin da zai baka tsoro da al'amarinsa, Allah ya jarabe shi da hasada a cikin zuciyarsa. Wuya ne ya ga ƙaruwa a wani sai ya ji baƙin ciki da damuwa, wuya ne ya ji damuwar wani ko baƙin cikin wani sai ya ji farin ciki a ransa. masifa ce da jarrabawa. To wannan bakin cikin da kaji na alheri akan alherin wani, to wannan bakin cikin wuta ce take babbakar ayyukan ka. Farin cikin nan da kaji na bakin cikin wani, to wannan farin cikin wuta ce babbaka take ga ayyukan ka, kai ba ka san ba. Haka daga cikin bayin Allah akwai masu cutar hassada, kuma idan ka dube su a masallaci ko ka dube su a mu'amala, to za ka ga suna ƙoƙarin kwatantawa mutamassikun, suna da riko da addini. Za a buga misali zuwa riko da addini, amma Allah ya jarabe su da cutar hasada. To ire-iren waɗannan munanan ayyuka waɗanda suke mana lahani a kyawawan ayyuka, sai mun maida hankali mun san su. Idan kun kula addinin musulunci, haka yake tafiya hannu biyu. Idan an karanta maka falala da lada da ayyukan alheri da ibada, to gefe guda kuma sai a gwada maka sharri da abin da zai iya cutar da kai, domin wannan abin da aka gwada maka ya amfane ka. Sai sosai kuwa domin ya amfane ka. Akan wannan salo ne wannan hadisin na Abu Huraira ya zo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ku nisanci ababen nan guda bakwai, al-muhlikat, masu hallakarwa. Hallakarwa su kai ka su bar su sa ka cizon ya tsara na gobe kiyama, su sanya ka talaucin da baka shirya masa ba, kuma baka da abun biya, su labta maka bashi da ba za ka iya biya ba, bashi da biyansa zai zo maka da tsada da abin da ya fi komai tsada a wannan ranar. Don haka sai ka yi hattara, sai ka yi hattara. To kamar yadda kake duk abin da kake so kake tsare shi daga abin da zai bata maka shi, to hakan nan addininka ka tsare shi daga abin da zai bata maka shi. In kana da keke, kana gudun abu da zai bata maka shi. In kana da mashin, kana gudun abu da zai bata maka shi. In kana da mota, kana gudun abu da zai bata maka shi. In kana da shago, kana gudun abu da zai lalata maka shago. Kana tattarewa duk abu da zai bata maka harka, kana tarewa kana gudun sa. Iya baki kokarinka. To shi ma addinin akwai abu da yake bata shi. To sai kana gudun sa, sai kana tattarewa. A cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka ce da shi su menene da menene ya ma'aikin Allah, sai ce ashirku billahi, shirka da Allah. Shirka da Allah shine tara Allah da wani wanda ba shi ba. Allah ya kadaita ayyukansa, shi kadai ne, babu mai taya shi da halitta da gudanar da rayuwa, rana da wata da tafiyarsu, dare da yini da sassafawarsu da shigan juna, ruwan sama da fidda tsirrai da rayawa da kashewa da arzutawa da talautawa da jinya da lafiya da zaman lafiya da tashin hankali da sauransu, duk abubuwan da suke faruwa din nan halittar Allah ne kuma ayyukansa ne. To kar ka ji cewa wani yana da wata dama a cikin waɗannan ayyuka da ire-irensu. Idan ka ba wa wani wata dama daga cikin waɗannan damammaki ayyuka na Allah, to ka yi shirka da Allah a cikin rububiyarsa. Sannan Allah shi kadai ake bautawa. Duk abin da za a ce masa bauta, kama daga abin da ya shahara muka sani, irin sallah, irin azumi, irin sadaka, irin addu'a, da abin da ya ɓuya mana, irin tawakkali, irin inaba, kuma zuwa ga Allah, irin tsoro, irin ƙauna, soyayya da sauransu, na Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne. Ba a tara shi da wani a cikinsu. Tara shi da wani a cikinsu shirka ne. Allah yana da sunaye da siffofi. A sunayensa da siffofinsa shi kaɗai ne. Shi kaɗai ya cancanci sunayensa, dama shi yake wa kansa suna. Ba wanda yake wa Allah suna. siffofinsa shi yake bada labari ko annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya bada labari. Don haka Allah ya kadaita a sunayensa, ya kadaita a siffofinsa subhanahu wa ta'ala. Don haka idan aka tara Allah madaukakin sarki a cikin sunansa da wani ko a cikin siffarsa da wani, to an yi shirka. Jama'a an gane? To daga cikin hadarin nan guda bakwai, na ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shirka. Idan ka tsira daga shirka, to akwai sauran guda shida. Wassihiru da tsafi shi ne maudu'in. Da tsafi shi ma tsafi yana hallakarwa, kamar yadda shirka take hallakarwa. Shirka tana rabu mutum da addininsa gaba ɗaya, ya yi ta rayuwa a tsammaninsa shi musulmi ne ko shi mumini ne. Sai ya wayi gari a cikin kabari ya samu cewa malaku indallahi min khalaq, bashi da rabuwa wajen Allah. Shirka ta ce, to haka tsafi, bokanci, sujjabaru, rufa ido, dukkan waɗannan suna cikin ma'anar as-sihr. To suna hallakarwa, suna raba mutum da addininsa, kamar yadda ya gabata a karatunmu na wancan satin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya je wajen boka ko ya je wajen ɗan bugun ƙasa ko duba, to ba shi da sallar kwana 40. Idan kuwa ya gaskata abin da aka ce masa, labarin da aka bashi, an sa maka hannu ne, kishiya ce, ya dukko ce, maƙoci ne, a wajen aiki ne, wane ne, aka zo aka sa masa wannan shubuha, sai ya gaskata ya yadda a wajen boka, to nan kuma ya tattara addinin musulunci gaba ɗaya da Alƙur'ani da sunna da komai, ya watsa a bayansa, ya ankar ya yi gaba. Don haka tsafi yana hallakarwa. Wa qatlun nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq, da kuma kashe rai, rai wacce Allah ya haramta a kashe sai idan da haki aka kashe. Rai wacce Allah ya haramta a kashe ran musulmi wanda zahiri ya bayyana cewa shi musulmi ne, da ayyukan musulunci ko da zantukan musulunci, ko da daidai da sallama aka ji ya yi, to za a yi masa hukuncin shi musulmi ne, matuƙar ba ana da masaniya cewa shi kafiri ba ne ba. Don haka da zaran mutum ya zama musulmi ko ya kasance musulmi, to jininsa ya haramta, ransa ya haramta, illa bil haqqi, sai da haƙƙi. Wannan haƙƙin kuma shi ne ko dai ya ridda ko ya kashe rai ba da haƙƙi ba kisan ganganci, ko ya je ya yi zina yana magidanci, ko ya shiga cikin gugun ƴan fashi, ko ya shiga cikin ƴan tada kayar baya, ƴan tada zona tsaye, ƴan tawaye, da sauran abubuwan da suka zo a cikin shari'a wanda suke wato a halatta jinin musulmi da haƙƙi. To in ba da haƙƙi ba ne ba, to yana daga cikin abubuwa masu hallakarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa musulmi ba zai bushe ba, yana nan a cikin addininsa a sake, matuƙar bai zubar da haramtaccen jini ba. La yazalu al-muslimu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman, musulmi ba zai bushe ba, yana nan da yalwa a cikin addininsa. Me yalwa a cikin addininsa? Shine dukkan wani rangwame, dukkan wata arha, dukkan wani lada da ake samu shi ma zai samu. In ana ninkawa goma zai samu ninki goma, in ana ninkawa 70 zai samu ninki 70, in ana samun ladan jam'i kuma ya halarci jam'i zai samu ladan jam'i, idan ana samun ladan juma'a ya halarci juma'a zai samu ladan juma'a, ana samun ladan ramadan ya halarci ramadan zai samu ladan ramadan, ladan gaida mara lafiya, ladan zuwa jana'iza, ladan kaza, ladan kaza, ladan kaza. Idan ciwo ya same shi ana kankarar zanubai shi ma za a kankare masa, bacin rai ya same shi ana kankarar zanubai shi ma za a kankare masa, wata damuwa ta same shi ko ya taka kaya ana kankarar zanubai shi ma za a kankare masa. Ma'ana dai abinda duk musulmi yake ci na gajiya na riba na wannan addinin mutum ba zai gushe ba, ana rabawa da shi matukar bai zubar da haramtaccen jini ba. Idan ya zubar da haramtaccen jini to abubuwan su za su tsaya cik, za su tsaya cik. To kun ga wannan ba karamar halaka ba ce, daga ran da aka ce mutum al'amuransa na addini, gudanuwar ladansa da alfarmar da ake masa ta kankarar zunubi ta tsaya, to daga wannan ranar ya shiga. Allah madaukakin sarki yace wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Bangiji ta'ala yace duk wanda ya kashe mu'mini da gangan to sakamakon sa wutar jahannama, khalidan fiha kuma zai dawwama a cikin wutar jahannama, wa ghadiba Allahu alayhi kuma Allah yayi fushi a kansa, wa la'anahu kuma Allah ya tsine masa, wa a'adda lahu 'adaban 'azima kuma Allah ya mashi tanadin azaba mai girma. Shi yasa wasu malaman suka ce kai wai anya ma ko wanda ya kashe kisan kai da gangan, anya ma kuwa yana da damar tuba, anya ma ko zai shiga aljanna. To amma wannan ya kulle musu kai, tunda Allah ta'ala yana cewa Allah yana gafarta duk wani zunubi wanda ba shirka ba, baya gafarta shirka, amma yana gafarta duk wani zunubi wanda ba shirka ba, kuma kisan kai ba shirka ba. To amma abinda Allah ya faɗa akan mai kisan kai na hukunci, ba wani laifi a Alkur'ani da aka shirga irin wannan hukunci guda biyar masu tsauri da tsanani sai kisan kai. To shine wasu malamai irin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yace yace lalle haka ne, Allah madaukakin sarki baya gafarta zunubin shirka idan mutum ya mutu yana yi, amma duk wani zunubi in ba shirka bane mutum ko ya mutu yana yi zai iya samun Allah mai rahama mai jinkai, wannan haka ne. Sannan haka ne duk wanda ya yi kisan ganganci Allah madaukakin sarki zai shigar da shi wutar jahannama, kuma zai dawwama a ciki ba fita, kuma Allah ya yi fushi da shi kuma ya tsine masa albarka, kuma a cikin wutar ma akwai wani tanadi kuma na bita da kulli na musamman. Biyar yace idan Allah ya ga damar yayi masa hukuncin, wannan shine hukuncinsa, in ya ga damar yayi masa rahama kuma to shi Ghafurur Rahim ne zai iya masa. Amma hukuncin da ya cancanci mai kisan kai shine wannan, in Allah zai masa hukuncin to wannan shine abin da ya cancanci shi na hukunci. Sai inda haƙƙi, Allah ka sa mu cika da imani. Hadisi yace wa aklu riba da cin riba, cin riba hada-hada ce ta dukiya wacce asali take tasowa daga hidimar bashi. Duk lokacin da bashi zai yi dalilin cin riba saboda jinkirin biya bayan lokaci ya yi, to an shiga riba. An gane? Duk lokacin da bashi zai yi sanadin cin riba a dalilin jinkiri bayan lokacin biya ya yi, wannan shi ake cewa riba. lokacin biya yayi sai aka kasa biya sai aka nemi jinkiri wato karin lokaci sai riba ta haihu sakamakon karin lokacin da za a yi riba ta shiga da zarar an yi bashi aka ce to da Allah a tsaga mun gaba sai wani watan inda sai wani watan to gaskiya zai zama kaza an shiga riba to duk lokacin da mutum zai je shi ya sayi kaya a wajen masu kaya su sayar masa wannan kaya da tsada bayan sun sayar masa da tsada bai karɓi kaya ba sai ya sake sayar musu su saya a wajensa da arha sai su ɗauki kuɗi ruwan kuɗi su bashi a hannu riba ce duk sanda mutum zai je da kayansa ya je ya sayar kayan da arha a ya saye shi da tsada kuma sai a saye shi a wajensa arha a sai ya sake sayansa arha ya saye shi da tsada sai ya sake sayansa arha sai aka bashi kuɗin sai ya koma da shi gida riba ce to tana da kaloli asnaf daban-daban wanda kuma daga cikin kalolinta akwai waɗanda yanzu hakan nan ana yi akwai za ka samu yanzu an yi nisa a cikin wata cuwa-cuwa a ma'aikatu da kamfanoni sai a ce ku zo ku cika za a sayar muku mashina sai ku zo kowa ya ba da sunansa a kan zai sayi mashina za a kawo mashina idan aka gama tsara abubuwan da aka tsara kowa ya cika fom ya yi komai shikenan sai waɗansu dillalai ɗan kamasho waɗansu sai su zo da manyan jankuna da kuɗaɗe a ciki wai sun sai mashina ce to mashina dai yanzu an riga an saye su ka cika a kan 180 amma kamfani ya sayi mashin 100,000 sai a zo da buhun kuɗi a dinga farkewa ana raba muku 100,000 na mashinan ku da aka saya ba ga mashin ba baka san wani iri bane ba riba ce to suna nan mu'amala ta riba iri-iri ana yin su babu hattara to halaka ce Allah yake yamhaku Allahu riba yurbi sadaqat Allah yana ɗebe albarka a riba amma idan sadaka ce to Allah yana haɓaka ta amma riba Allah yana rusa dukiyar riba yana rusa al'amarin riba ka je ka samu duk wanda yake ta'amuli da riba idan baka same shi a cikin baƙin ciki da nadama ba kuma yayi ya fita ya kasa fita muna cikin baƙin ciki da nadama yayi kice ne duniyar nan ya fita ya kasa fita saboda an daide albarka a cikin hidimar to cin riba halaka ce wa aklu malil yatimi da cin dukiyar maraya nan cin dukiyar maraya ana nufin cin dukiyar maraya da zalunci amma idan cin dukiyar maraya da kyautatawa ne bisa bukata to wannan baya cin laifi Allah ta'ala yana cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira lalle waɗanda suke cin dukiyoyin marayu da zalunci to kadai su sani cewa wuta suke ci a cikin cikunansu kuma za su shiga cikin wutar sa'ira kaga nan sai Allah ta'ala ya ce zulman da zalunci amma kafin nan sai Allah ta'ala ya ce wabtalul yatama hatta idza balaghun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbur faman kana ghaniyan falyasta'fif waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf kaga Allah ta'ala yace faman kana ghaniyan falyasta'fif wanda mawadaci ne ba shi da bukatan dukiyar maraya zai yi rayuwarsa cikin tasa Allah yace to ya kame kar ya taba waman kana ghaniyan wanda kuma waman kana faqiran wanda kuma matalauci ne yana da bukata falyakul to sai ya ci bil ma'ruf amma yayi da ya kamata ci ba irin wanda zai gurgunta dukiyar ba ci ne irin wanda ake dauka daga yar kai a cikin riba ba ci ne rarakar dukiyar ba domin duk wanda yake da maraya a hannunsa aka ce yayi masa kasuwanci kar ya bari zakata cinye dukiyar to ba uwar kudin ne zaka ci ba ci da kyautatawa da sanin ya kamata shine abin da ake samu na riba sai kake tabawa gurgudan bukata yadda ba zai lahanta dukiyar ba to wannan ya halatta ba cin dukiyar maraya bane wannan amma ga wanda yake da bukata amma idan babu bukatar tabawa sai mutun ya taba saboda san zuciya irin ta rayu irin ta dan adam da yadda yanzu rayuwa take kullun buri baya karewa ka handama ka wawura sai da abu ya kwashe ya kare tas to wannan yana daga cikin halakar da muke karantawa a karshe wattawalli yawmaz zahfi daga cikin na shida ranta a guje ranar dandazon yaki da kafirai ranta a guje ranar da aka rincaɗe a wajen yaki wannan laifi ne mai halakarwa idan ana yaki tsakanin musulmai da kafirai ba a guduwa Allahumma illa wanda ya juya da gudu alqur'ani yayi rangwame idan juya wannan akan manufa biyu ne ɗayan biyu ko dai da ya juya din ya juya ne domin ya dauko wato domin ya dauko yakin ya ƙara samun space ya ƙara samun balance ya juya ne domin arkabu to irin wannan juyawa don juyowa baya daga cikin abin da aka hana ko kuma ya juya ne don a taho tare yaki yayi yaki yayi haka gabar da ya mukul da arewa sai ya ga shi kadai ne dan haka sai ya juya cikin yan uwansa don a sake dawowa tare da ƙarfi to irin wannan ma ba hana ba amma idan juyawa ne na guduwa ya gudu bayan dutse ko ya gudu gida ko ya tafi wani rafi ko ya yaranta a nakare ya bar yakin to wannan kan Allah madaukakin sarki ce faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'waku jahannam duk wanda ya irin wannan guduwar ya juya da fushin Allah kuma wutar sa jahannama zai shiga halaka ce وقطف المحصنات الغافلات المؤمنات sai na bakwai na ƙarshe yin kadafi wa almuhsanat kamammun mata alghafilat waɗanda basu ji ba basu gani ba almu'minat mu'minai mu'mina kamammiya gafalalliya kai mata kadafi kace mata kaita wa kaita ta aikata alfasha to Allah madaukakin sarki bai yarda ba Allah yace duk waɗanda suke irin wannan jifa ai musu bulala 80 kuma kar a sace karban shaidar su kuma an musu tambarin su fasikai dan haka da aka ce almuhsanat kamammu kenan banda wacce bata kame ba wacce take karuwanci take yawan banza yawan tazubas banda ita ba kamammiya bace wannan al-ghafilat wannan sifa ce ta kamammu ƙarin gishiri ne akan sifa galibin kamammu to in za a jefe su basan hawa su sauka ba kawai za a dinga musu yarfa da batanci basu san hawa basu san sauka ba kuma kamammu basu san ma yaya ake albasha ba basu san yaya ake yi ba ina ake yi ina ake zuwa nawa ake karba ya basu san komai ba ita ce gafala sannan kuma muminai wannan sifa ce mai zaman kanta idan ba mumina bace ba kafira ce ko zindikiya ce ko kuma abinan ko kuma majus ba majusiya ce ba yahudiya ce to ba su da wannan haƙƙin irin na musulmai to an ambaci mata galibi magana akan kadafi zaka ji ana ambaton mata saboda farkon kadafi wanda ya tada hankalin duniya a musulunci an yi shi ne wa mace sannan yawanci mata su aka fi cutarwa a babin kadafi amma ba wai ana nufin iya mata ne idan an musu kadafi yake zama laifi ba ko namiji ne ya cika siffofin nan mumini kamamme mai kawaici kuma aka zo ake jifansa da alfasha to wannan shari'a bata lamunta ba sai da tumagiya ta kare bulala 80 haka za a shimfiɗa aiwa mai wannan kadar waɗannan laifuka guda 7 annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku kiyaye su suna hallakarwa kar ayyukanka na alheri su yaudare ka ka ɗauka cewa za su yi muƙawama da waɗannan abubuwa kawai ka kiyaye su sai ka zama lafiya ubangiji Allah ta'ala ya sa mu kiyaye su Allah ka tsare mana imaninmu da mutuncin abinda muka yi daidai Allah ka tara mu cikin ladarsa abinda na yi kuskure ubangiji Allah ka gafarta mana baki ɗaya sallallahu alaihi wa sallam da nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبي وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونيجي على كرم مالم الله يسعدك مالنا على خير آمين yace suna neman taimakon addu'a a wajen malam da sauran dalibai yau yankin Nafas sun tare dan uwansu a hanya kuma har yanzu babu wani labari inda yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wajidi Allah ta'ala ya bayyana shi Allah ya sauƙaƙe masa rayuwa a duniyar da ya samu kansa Allah ya kubutar da shi Allah yayi mana wannan musiba da jarrabawa Allah ya kawo mana ƙarshen ta da sauki Allah ya yi masa a wata mara lafiya ce ta ji labarin cewa za a iya karanta Fatiha a cikin hannaye biyu sai a shafa a inda yake ciwo shin malam hakan ya inganta ainun kuwa ai Fatiha magani ce kuma mafi ingancin abin da ya tabbata a sunna na magani da Fatiha shine tofi da ita haka idan an tofa a hannu an shafa akan ciwo yayi idan an tofa akan ciwo kai tsaye yayi Fatiha magani ce annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbansa da suke tafiya suka je suka yi magani a jauren wani kauye ko a sarkin wani gari ya samu lafiya aka yi musu kyautar dabbobi suka dawo suke ba da labari wa annabi alaihi salatu wasallam asalin gumburin cikinsu wanda shine yayi tokun da Fatiha annabi alaihi salatu wasallam ya tambayi ne abin ya kayatar da shi to wannan kayatar da annabi alaihi salatu wasallam da abin yayi kuma bai hana ba har yana murmushi wannan tambaya kuma ya karbi daukani daga abin da aka basu wannan yake gwada cewa kenan wato an yarda ai magani da Fatiha kai da ma dukkan abin da aka samu na alqur'ani mai girma babu laifi a tofa ko a ruwa ko a hannu ko akan ciyo dan neman waraka ko kuma a karanta dan tsari wannan kuma yace okay yace yana da kuɗi kimanin naira miliyan 2 sai ya dauka ya ba wa abokinsa yana kasuwa amma sun yi yarjejeniya cewa duk ƙarshen sati duk abin da ya samu na riba zai dinga bashi wani abu da ka'ida amma shi ba shi yake kasuwar ba shine yake yi shin menene halaccin hakan yana fata dai ba haramu yake ci ba to ani din ka dan wani kudindine da zai hana ni gane menene dan amsa maka da shi da kace duk sati abin da ya samu na riba zai dinga baka wani abu da ka'ida wannan abin da ka rufa din shine kan zancan zai baka wani abu da ka'ida ita wannan ka'ida ce in ta saba wa shari'a sai a gyara ta in ba ta saba wa shari'a ba shikenan kasancewar kai ne mai kudi shi mai kasuwa wannan ba laifi ba ne kasancewar duk sati yana baka wannan ba wani abu ba laifi ba shi ne laifi ba laifin shi ne idan aka yi fixing wani amount aka ce wannan amount din shi za a baka duk sati kana da miliyan 2 sai ce duk sati zai baka 20,000 sai ka yadda sai aka tafi aka a'a wannan kuskure ne saboda wata rana wani zai zagayo cikin annamimai ya ce maka ta ya ce da kai ka san mani wasu shanu uku ya saya da wannan miliyan 2 ranar ladi a kasuwa nan take sai da aka bashi ribar 600,000 aka bashi a shanun nan da ya saya da wannan kuɗi kai kuma ya baka 20,000 ya yauwa akwai matsala sannan haka idan aka je ya je shi ya kwatsa wannan miliyan 2 ya sayi shanu guda 2 misali aka zo da kyar aka saye su 1.8 ɗari 2 ta rushe kai kuma kana jiran ya baka 20,000 ya yauwa so yanda ake raba ribar kasuwanci idan an bi tsarin musulunci shine ba za a samu matsala ba abinda aka samu a satin an samu ribar 600 kun riga kun gina tsarin abinda aka samu na riba za mu kasa kashi 3 ni mai kudi ka bani kashi 2 kai mai ciniki ka dauki kashi 1 ko ko ni mai kudi ka bani kashi 1 kai ka dauki kashi 2 ko za mu raba kashi 2 ni ina da rabi kai kana da rabi ko za mu raba kaza shikenan wannan satin an samu 600 an raba 300 wannan satin an samu 400 an raba 200 wannan satin an samu 200 an raba 100 wannan satin an fadi ko ba haka ba an raba faduwa yau haka wannan kuma yace akwai dan uwa akwai ƴan uwa mata a gidaje wanda ke yaɗa jita-jita cewar in wani abu ya faru to misali sai a ce yaro mara lafiya ya ambaci sunan wance saboda haka mai ya ce to abu sai ya yi yawa mutane suke ƙauracewa gidan to irin wannan sharrin mai zai fi kyau wasu to ala ayi halin dai mas'ala ce sananniya a cikin al'ummar mu wacce muke fama da ita da'awar maita sha'anin da'awar maitan nan wani lokaci akwai shedanci a ciki ba ka ce wani lokaci ba sau da yawa ma akwai shedanci a cikin maganar da'awar maitan nan ba babu maita bane akwai maita amma fa ku sani cewa yanzu al'umma tana wayewa gari yana wayewa ilimi yana yaduwa wannan mai tarba tana shirin ta zama tarihi. Kauyanci ne fa wani lokacin da sheɗanci da jahilci yake kawo wannan rigigimin na maita, ba wani abu ba. Shi yasa yanzu Abuja ba mutane ne? Dala Abuja ba mutane, har bakaken Arna da akwai, amma kana jin rigigimin maita a Abuja? Amma ɗan ƙauye, ɗan fice bai taka kara ya karya ba, rigimar maita gidan can ana rigimar maita, can ana rigimar maita, can ana rigimar maita. Me yasa? Ku ne kaɗai mutane? Tsawon lokacin akwai gidajen cikin al'amarin. Kuma sannan a practice, sau da yawa bincike ya gano cewa da yawa daga cikin marasa lafiya da suke kiran sunayen waɗansu suna razana, za ta yanka ni, za ta yanka ni, za ta kashe ni, za ta kaza, za ta kaza, kawai zafin malaria ne. Malaria ko wata ƙwalsa mai ƙarfi in ta samu mutum, to babu abin da ba zai faru ba irin wannan. Kun ga ƙwalsa da kuke ganin ta? Ƙwalsa da kuke ganin ta? To alamomin ƙwalsa Allah kaɗai ya san yawansu. Ba wanda zai iya girge maka ya ce maka da alama kaza da alama kaza da alama kaza iya su ne alamomin ƙwalsa, babu. Haka malaria, domin mun sha a zo da maganar zazzabi, a zo da maganar maita, ina marar lafiya, a ce yana gida, a ce a ɗauko shi an kai shi asibiti, a ce a ba a kai shi ba, ai ba na asibiti ba ne, ko a ce an kai shi kemis ɗin malam hudu ya ba da magani amma ba kaza ba ne. Idan muka ce a tafi asibiti, a tafi babban asibiti a je a yi bincike, idan muka ba da sati ɗaya sai ga marar lafiyan nan an dawo da shi da ƙafarsa, ya zo da kansa ya ce an je an samu mummunar typhoid chronic da malaria da yunwa. To idan irin wannan abun ya faru a wajen mutanen da ba su da experience, mutanen da babu ilimi ko ba wayewa ko babu gogayya, to sai ka ji an zo ana yaɗa jita-jitar maita. Kuma kun ga mata da kuke ganin su, astaghfirullah al'azim wa atubu ilayhi, kun ga mata, wai an tara da mata, yawanci waɗansu wutar su suke kunnawa, kuma har maza su zo su yarda, sai ka ji an zo ana tarihi ana cewa ai dama uwarsu ko ai dama ubansu a tarihi dama an taɓa tun lokacin kaza, malam Audu mai jaki ai shi ne kakansu, ai abin da ya sa ya bar garin kenan. To ire-iren wannan abubuwa ya kamata mu zama muna da wayewa. Idan mutum ba shi da lafiya, a ɗauke shi a kai shi asibiti, wannan ita ce ka'ida, a kai mara lafiya asibiti. Sunan kowa ya kira ba ruwanku, a kai shi asibiti. Idan an je asibiti an bincika an yi magani ba a samu sauƙi ba, a ɗauke shi a kai shi wajen waɗanda suke da masaniya a kan ruƙuya, wadda suka san ruƙuya, waɗanda suke ahlus sunna ne, sun san wannan hidimar, za su ɗauki magani za su bashi. In kambun baka ne ma sun san yadda za su taimaka a samu magani a warware abun ba tare da an tada kowace irin kura ba. Amma ku zo kuna ɓatanci a tsakaninku, ana ɓata auratayya, ana ɓata zamantakewa, ana haddasa gaba, ana haddasa fitina, wannan shedanci ne, ba daidai ba ne, ba gaskiya ba ne. A kowace shekara da aka taɓa yin wani fitinan nan mutum a garin nan, ya zo shi wai shi yana gano mayu, wai shi mai gano mayu ne, don haka kawai sai a je wajensa da marar lafiya, a je wajensa da marar lafiya, kawai sai ya ce to a je a ɗauko masa, sai ya faɗi wasu a je a ɗauko su. A shekarar da ya ci kasuwarsa a garin nan, ana ban labari aka ce tsofi da yawa maza da mata sun mutu ya kashe su don baƙin ciki, za a je a ɗauko dattijo ko dattijuwa ya zo ya ce mai ya ci, wai sai ya ba wa mutum wani abu ya kuru ya sa a bakin sa ya kurkura, in ya kurkura shikenan zai gane cewa shi maye ko zai gane ita mayyar ce. Eh, ko wasu abubuwa da yake shikenan wai maye. Sai ka ga dattijo ko dattijuwa mutum ya haɗe zuciya ya mutu saboda an riga an ce shi maye, aka rasa yadda za a yi, aka yi ta kwamiti har ruwan mai martaba sarkin Katako, aka yi ta kwamiti a kansa, aka yi ta wane ne da sauransu. Wata rana kawai sai wata rigima ta je gabana akan cewa wai wasu sun ce, wasu suka yi kara cewa an ce wata ta yi kara an ce mata ita mayya ce, an ce mata ita mayya ce. Sai su waɗanda aka yi kara sai suka ce eh, lallai ita mayya ce, kuma ba su suka faɗa ba, malam ne ya faɗa. Wani malam? Malamin magani. A ina yake hadari yake? Kuma ya ce ko kotu aka je a kira shi shaida. Na ce to ko za a kira shi? Shikenan kuwa suka ce suna da shaida, shi ne shaidan ta kira shi ya zo. Shaida. Shaida ya zo mana har da lauya. Yi wa taba gani ba shaida da lauya. Aka zo aka zauna a fara bayani. Eh, haka ne, mu aikin mu kenan, abinda muka gada kenan. Malam Usaimin ma a cikin kitabu tauhid ya ce kaza. Me ya hada Usaimin da kitabu tauhid? Ai dama an ce al'aina haqqun, al'aina haqqun, wannan maita gaskiya ce, dan haka ko a addini ko kaza, dan haka mu mun tabbatar da cewa ita mayya ce. Kun tabbatar da cewa ita mayya ce? Kuna duba kenan? Ce a'a, ba duba muke yi ba, ilimi ne kowa da irin nasa. In ce nasa ta fike dinku na ilimi, ina certificate ɗinku na ilimi? A babu, ai wannan abu ne gado. Da haka yanzu dai muna roƙon alfarma ko ta ba mu dama mu gwada a gabanta, na ta binta ai nan ba asibiti bane, mu nan kusuma muke warwarewa, ba gurin magani bane, mu san yadda ake magani ba. Kaga in kayi ma ba za mu iya sanin daidai ne ko ba daidai bane. Da haka nan ba wurin gwada magani bane ba. Sai daga cikin kurakuran da alƙalanmu suka yi tafkawa a baya, sai a zo ana maganin mayu a gaban kotu. Kotu ba wurin magani ba ne. Maganin kotu shi ne raba rigima, ba warkar da mai jinya ba. Shi kenan, dan ba wurin magani ba ne. A to kaza ka ce, kawai dai yanzu idan na fahimce ka, kai ka tada wannan husumar. A ai shi ba ta dace a. Da haka yanzu kai ba shaida ba ne, kai ma yanzu ana karar ka. Kuma a doka, ko su tana da ikon ta sanya wani cikin masu kara, ko ta sanya wani cikin waɗanda ake kara. Da haka mun sanya ka cikin waɗanda ake kara, kai ma yanzu ɗaya ne daga cikin waɗanda ake tuhuma. Da haka na yi umarni a je a rufe ka. Lauyansa ya ce muna roƙon alfarma ta beli. Na ce za mu ba da beli idan an kawo mana certificate na university da ta bashi cewa shi mai maganin gane mayu ne a ƙasar nan. Shigantaka ce mala, ba daidai ba ne ba. To al'umma idan suka zama jahilai, suka yadda, suka zama ƙauyawa a cikin duhun kai, to haka za a dinga juya musu tunani ba gaira ba dalili. Kuma a wannan lokacin da wannan bawan Allah ya ci kasuwarsa a garin nan, haka hukumomi ana kallansa yana cin karansa babban baka a garin nan, aka rasa yadda za a yi da shi. Me dalili? Mu jahilai ne, mu kidahumai ne? Babu dalili. So ba daidai ba ne wani ya zo ya naɗa kansa mai tada hankalin mutane, kuma ana gani kuma a zuba masa ido? Ba daidai ba ne ba. Kowa yana da position, kuma doka tana da yadda za ta yi da kowa. So mu kasance wayayyu, mu je ne yawan yaɗa jita-jitar hidimar maitan nan, ba daidai bane ba. Shi fa maye in na gaske ne. In na gaske ne maye ne. Ina nufin mayen tsari a doka ma a dokar shari'a shine a kashe shi har lahira. A kashe shi har lahira. Wannan shine hukuncin sa. To amma yawanci idan an tada rigimar sai ka ga rigimar kwata kwata bata zuwa ko ina. Karshe da an samu waɗanda suke da experience suka bi waɗansu matakai sai a zo a samu cewa ba kwata kwata hidimar ba ma ta mai tarbace ba, hidima ce kawai ta asibiti saboda ba a san kashe kuɗi ko saboda ƙauyanci an riga an yarda da wacce shigowar shi sama ba a maida hankali akan wani abun ba, ba ɗauka ma zai yi magani ba, ko kuma yadda aka je yin maganin da aka je ba su yi kyakkyawan bincike masu maganin kawai suka ba da paracetamol da kawai kwatam. Kawai ka je ka kwatsa da daga. Me kwatsa a bincike a ga meye matsalar a yi maganin ka ba a tafi sai zuwa ga point ɗin da yake jinyar take damun mutum ba. Duk wannan yana faruwa. Ko kuma kambun baka. Akwai kambun baka wanda za ka samu shi ɗin da ake tuhumar shi ma bai san yana da wannan matsalar ba. Kuma shi ita kuma kambun baka ba mai alfahari ya ce shi bai gada ba. Su gidansu ba mayu ba ne, wannan mai kan rufa kanka asiri. Kawai kai ma duk abin da ka gani ya ƙayatar da kai, kawai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin. Ko kuma ka ce masha Allah la quwwata illa billah. Ko ka ce Allahu akbar. Babu wanda ba za a rasa wannan gubar a bakinsa ko a idansa ba. Ai cutar hasada ce. Ai maitar kambun baka cutar hasada ce. Haka ana iya samun ta a wajen kowa. Wata rana wata baiwar Allah aka kawo ta aka shimfiɗa ta a bubbushe idanta a kakkafe, iyayenta sun zo sun kawo ƙarar wani matashi taliya take sayarwa. Ya sai taliya a wajenta ya ce mata da ni kike wa haka to shikenan. Ta je kokowai tana komawa gida sai faduwa sai ta sandare. Jini ya kafe, ido ya kafe, jiki ya fari, ta bubbushe. Aka ɗebo ta, aka zo da ita. Tambaye shi tarihin maita, babu wani tarihin maita, shi bai san ma mai maita ba. Me alaka, akwai wani abu da ya taɓa haɗa ka da ita? Ya ce shi kawai ya san dai shekaran jiya, gashi da suka aka maganar taliya kaza kaza sauransu. Na ce ka taɓa faɗa da wani abu ya same shi? Ta ce shi bai taɓa ba. Na ce a kawo mun ruwa, aka kawo ruwa a baho, ta aje a gabansa. Nke yi alwala da ruwa. Yarinyar na ce ubanta, ya mata alwala da shi, ya bi duk gabanta ko'ina ya shafa mata, ko'ina ya shafa mata. Tana kwance, sauran ruwan sai na ce ɗagata ka cicciɓe ta sai ka zuba mata shi a kanta. Wannan haka yake a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah da kansa ya sa aka yi wannan. Ana zuba mata kuwa aka sai ta kada kanta haka. Cikin sai ta kalmar shahada, sai ta yi sai ta miƙe. Sai ta miƙe tana share ruwan daga fuskar ta. Tana kallo, tana wugawa, tana dubawa bata gane ina ta tafi. Sai na ji mutane a waje suna kafara suna ballan itatuwa a bisha. To kaga me ya kamata a yi, dole a tafi da shi a rufe shi don kiyaye lafiyarsa. Amma irin wannan shi ba maye ba, baka san kubar da ke cikin halittar da Allah ya maka. Allah ka samu cika da imani. Kaga ta kuma al'adun mu sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.